Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 10/10 na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
A Liberia, jan kasar suna can suna zaben shugaban kasa a karon farko cikin fiye da shekaru 70 da gwamnatin farar hula za ta mika gwamnati ga wata gwamnatin demokradiya. A jihar California nan Amurka kuma yan kwana-kwana suna kokarin kashe wutar daji daban-daban fiye da 12, tuni gobarar dajin ta halaka akalla mutane 10 ta tilasta dubban mutane gudu daga gidajensu. Yau Talata ya aka kai harin kwantan bauna kan wata motar kolejin kimiyya da fasaha a kasar Kenya ko mutane 2 sun halaka.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin binciken dalilan mummunan ambaliyar ruwan da ya faru a jihar Benue sun ba da rahoton su yau. Yau 10/10 rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa akan lafiyar kwakwalwa. Za kuma ku ji cewa malaman makarantar jami'o'i sun fara yajin aiki yau Talata a jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yan kasar Liberia suna can suna zaben shugaban kasa wadda ke zama zaben farko da na gwamnatin demokradiya zuwa wata gwamnatin bisa tafarkin mulkin demokradiya a kasar cikin fiye da shekaru 70. Fiye da mutane miliyan 2 ne da suka rijista yin zaɓe za su zaɓi wadda zai gaji shugaba Ellen Johnson Sirleaf, shugabar ƙasa mace ta farko a nahiyar Afirka wacce za ta ajiye ragamar mulki bayan ta kammala wa'adin mulkin guda 2 kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. Cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 21 da suke son su gaji shugaba Sirleaf har da mataimakinta Joseph Boakai da George Weah, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa da kuma shugaban masu hamayya Charles Broom shi ne. Mace ɗaya take takarar shugaba, yayin da wata mace kuma take takarar matsayin mataimakiyar shugabar ƙasar Jewel Howard Taylor, tsohuwar matar tsohon shugaban ƙasar Charles Taylor wadda aka yankewa hukunci a saboda laifukan yaƙi da ke da alaƙa da rawar da ya taka a rikicin ƙasar Saliwa makwabciyar Liberia. Idan babu ɗan takara da ya samu kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, za a yi zaɓen fidda guni a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu.
A jihar California, 'yan kwana-kwana suna ƙoƙarin kashe wutar daji daban-daban fiye da 12, tuni gobarar dajin ta halaka aƙalla mutane 10 ta kuma tilastawa dubban mutane gudu daga gidajensu. Jami'an hukumomin kashe gobara a jiya Litinin sun yi ƙiyasin cewa zuwa yanzu gobarar dajin daban-daban sun ƙona gidaje da wuraren kasuwanci 1,500, yayin da asibitoci suka ce fiye da mutane 100 ne suka nemi jinya sakamakon shakar hayaki. Ana jan adadin waɗanda wutar dajin ta halaka zai ƙaru. Har yanzu dai ba a san musabbabin wutar dajin da ke ci a sassan jihar da dama ba.
Yau Talata aka kwashe wasu malaman kolejin kimiyya da fasaha ta ƙasar Kenya a lokacin da aka yi wa motocinsu kwantan ɓauna a lokacin da suke tafiya a gabar tekun Indiya na ƙasar. Shugaban 'yan sandan yankin Larikiyan ya ce ana jigilar wasu ɗalibai da malaman kolejin fasaha ta Mombasa daga gidajensu zuwa makarantar lokacin da wasu 'yan bindiga suka fito daga dajin da ke kusa suka buɗe musu ta. An ji wa direban motar da 'yan sanda guda 2 da suke raka ɗaliban rauni a wannan hari. Ba a san ko su wane ne 'yan bindigar ba, amma Larikiyan ya ce ana tsammanin 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia suna da hannu a wannan hari. A halin da ake ci kuma a fagen siyasar ƙasar, shugaban 'yan hamayya Raila Odinga ya janye daga zaben shugaban ƙasar da za a sake cikin watan nan. A wani taro da manema labarai yau Talata, Mr. Odinga ya ce, bayan da muka yi nazarin matsayarmu dangane da zaɓe mai zuwa kuma bisa la'akari da bukatun ƴan ƙasar Kenya da kuma yankin da ma duniya baki ɗaya, mun hakikanci cewa janyewa daga zaɓen da za a yi ranar 26 ga watan nan shine abin da ya fi dacewa.
Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran tana yi wa Amurka kashe don kada ta ayyana dogarawan juyin juya halin ƙasar a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda. Tana mai faɗin cewa yin hakan zai sa Amurka a ɓangare ɗaya da na 'yan ƙungiyar ISIS. Yau Talata mai magana da yawun gwamnatin Iran, Mohammed Bagheer, ya faɗa wa 'yan jarida cewa sojojin na juyin juya hali sojoji ne da ke kare ƙasar. Kuma idan Amurka ta ayyana wata rundunar soja a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda, to ta sanya kanta a cikin jerin 'yan ta'adda. Rahotannin kafofin yaɗa labaran Amurka suna cewa kila shugaba Donald Trump na Amurka ya ayyana rundunar ta juyin juya hali a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda a zaman wani ɓangare na ƙara matsawa Iran lamba a kan shirin nukiliyarta.
Shugaban yankin Catalonia na ƙasar Spain, Charles Puigdemont, yana dab da gabatar da jawabi a gaban majalisar yankin yau Talata, a yayin da gwamnatin ƙasar Spain ke nuna damuwar kila wakilan Catalan ɗin su jefa ƙuri'ar ayyana yankin a zaman mai cin gashin kansa. Shugaban Catalonia bai bayyana abin da jawabin nasa ya kunsa ba. Shugabannin siyasa a Spain da wasu ƙasashen waje jiya Litinin suka yi kira ga shugabannin Catalonia da kada su ayyana 'yancin cin gashin kai domin sassauta zaman tankiya a ƙasar. Shi ma shugaban babbar jam'iyya masu hamayya ta ƙasar Spain ɗin, shugaban 'yan gurguzu Pedro Sanchez, ya yi kira ga shugabannin Catalonia da su yi watsi da yunkurin ayyana 'yancin cin gashin kai. Jiya Litinin ƙasashen Jamus da Faransa su ma suka yi nazari a kan ɓallewar. Shugabar Jamus Angela Merkel ta jaddada goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar Spain, kuma ta yi kira ga tattauna tsakanin ɓangarorin ƙasar ta Spain.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin da ma'aikatar ruwa ta Najeriya ta kafa dangane da bala'in ambaliyar ruwa mafi girma da ya faru a Najeriya cikin wannan shekarar a jihar Benue ya miƙa rahotonsa akan dalilin afkuwar wannan lamarin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
A wannan shekara dai, jihar Benue ta fi kowace jiha a Najeriya fuskantar ja'ibar ambaliyar ruwa, al'amarin da ya raba dubban dubatan mutane daga gidajensu, baya ga hasarar dukiya da rayuka. Ma'aikatar ruwa ta tarayyar Najeriya ta tura ƙwararru jihar ta Benue don gano musababin faruwar hakan. Na tambayi ministan albarkatun ruwa na Najeriya, injiniya Suleiman Hussein Adamu, ko me suka binciko?
Na tura ma'aikata ƙwararru daga ma'aikatata sun je sun yi bincike, sun dan da cewa wato wata shekaru dubunnai da suka wuce kogin Benue ya canja hanya. To inda ya canja hanyar nan yana cikin garin Makurdi yanzu. Abu ne ya faru wanda can tun fil da shekaru aru ba wanda zai iya cewa ga abin nan. Sai zo ya kasance mutane sun zo sun yi gine-gine akan wannan wuri. Sha'anin Ubangiji da sha'anin yadda yanayi yake, saboda canjin yanayi aka samu ruwa da yawa. Dama ita wannan hanyar ruwan maimakon da kogin yana shiga ta nan wurin, sai zamana ta zama hanyar da ruwa yake gangarwa daga cikin garin Kurdi yana shiga kogin Benue. To gine-ginen nan da suke sun hana hanyar ruwa da ruwa zai fita ya shiga kogin Benue shine ya kawo wannan al'amari a yanda ƙwararre suka nuna mana.
Ƙwararre kan muhalli Ibrahim Musa ya ɗora alhakin samun yawan ambaliyar ruwa akan jama'a da gwamnatocin jihohi.
To laifin jama'a shine suna gini akan magudanan ruwa, suna amfani da leda da shara suna zuba a magudanan ruwan da hukuma ta gina, sannan kuma ita hukumar muhalli wanda ake kira ecological fund, kuɗaɗen da ake bawa jihohi ba sa sawa domin kare wannan muhallin, sannan kuma hukumomin ba muhalli na jihohi ba sa aikin su yanda ya kamata.
To a halin yanzu ko menene abin yi? Tambayar kenan da na sake wa ministan ruwan Najeriya, injiniya Suleiman Adamu.
Namu abin da zamu yi, na farko duk shekara muna bada gargadi, muna aune-aune, akwai hukuma ta karkashin ma'aikata take aune-aune duk shekara za ta fito ta ce to jiha kaza da kaza 1 2 3 a yi tattali cewa za a iya samun ambaliyar ruwa a kiyasi da akai. To mun yi wannan, sauran abu gaskiya magana ya rige ga jihohin nan. Lokacin da aka samu ambaliya a nan a Sileja, na yi magana kan cewa hukumomin jiha da ƙananan hukumomi da su kansu jama'a na unguwa, mutanen unguwa, akwai hanyoyin magudanar ruwa. Ku ɗauki asabar guda ku yashi yadda ruwa in ya zo zai wuce. Na biyu, har yanzu ka san ƙasar nan akwai mutane da ba sa bin doka da oda, akwai ƙa'idoji na gini a garuruwa, saboda akwai tsare-tsaren birane, ba abin ka'idojin nan, ba abin wannan doka. Saboda haka mutane suna zuwa suna gidaje akan hanyar ruwa, akan magudanar ruwa. To ya za a yi ruwa ya zo yana so ya wuce bai nemi hanyar da zai wuce ba?
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Ranar 10 ga watan Oktoba a kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan lafiyar ƙwaƙwalwa. Wakilin sashen Hausa, Mahmud Ibrahim Kwari, ya hira da Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin koyarwa na Aminu Kano akan wannan ranar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Waɗanne hanyoyi ya kamata mutane su kiyaye lafiyar ƙwaƙwalwarsu, misali?
Yawanci kaga kamar gado yana da tasiri sosai, saboda haka idan ka san a danginku akwai waɗanda suka sami matsalar ƙwaƙwalwa sosai, kana ɗan fara jin ka ba daidai ba, za ka gane cewa ko da yake ba lallai kai ka gane ba, amma in danginka suka san cewa akwai wannan tarihin dama kana da shi, to ana ganin ka ɗan fara wani abu, ya kamata a fahimci cewa akwai matsala ba kar ta zo ta yi tsamari.
To yanzu misali ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana don a faɗakar da mutane game da muhimmancin lafiyar ƙwaƙwalwa. Menene yasa kike ganin cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce taron bana ko bukukuwan bana su mai hankali akan batun ma'aikata wajen kiyaye lafiyarsu a wurin aiki?
Tabbas haka ne. An lura cewa mutane da suke da aikin yi, in na ce aikin yi ba na nufin aikin gwamnati kaɗai, kana da sana'a, walda kake yi, wanki kauda guga kake yi, ko kana da ofis ɗinka da AC da komai, abin da ake gani shine aiki yana da matuƙar tasiri akan wannan lafiyar ƙwaƙwalwar taka. Saboda an kula cewa mutanen da suke da aikin yi su suka fi rashin samun matsala compared to waɗanda ba su da aikin yi. To kaga in haka ne ai ya kamata a bawa wannan wurin aikin matuƙar muhimmanci. Sannan a misali akwai mutanen da za su fita aiki tun safe har magariba suna wurin aikin su, wani har bayan magariba ma yana wurin aikin shi, wurin sana'ar shi. In kayan miya yake sayarwa yana wurin aiki daga safiya har zuwa maybe bayan magariba, sannan zai rufe shagon shi ya koma gida. To kaga kenan aiki yana cin lokaci sosai a rayuwar mutum. In ma'aikacin gwamnati ne, aƙalla aiki ya ci awa 8 a cikin awa 24 ɗinka. To kaga ko aikin nan tunda ya ci lokaci da yawa, ya kamata ya zama guri ne da kake da nutsuwa. Guri ne da kake da nutsuwa, zaka je da nutsuwarka, zaka dawo gida da nutsuwarka. Saboda nutsuwarka a gurin aiki ita ce fa production ɗinka a gurin aiki. Duk wanda yake da lafiya,
kwazanka,
yawa, nutsuwarka is directly proportional to kwazanka. Shine kuma abin da zaka yi. Saboda kayi aikin nan kana cikin farin ciki, kana cikin nishadi, ba za ma ka ga wahalar shi ba, duk irin wahalar shi ba za ka gani ba. Idan wanda ya dauke ka aiki ko shugabanka yana haba-haba da kai, za ka yi mishi abin da ya kamata. Amma in ya takura maka, sai dai ka danne zuciyarka ka yi, amma ba wai a cikin walwala ko nishadi ko a dagira.
Wannan yana nufin kenan mutane sukan gamuwa da ciwon ƙwaƙwalwa ko kuma ƙwaƙwalwarsu su samu matsala idan wato ba sa samun nutsuwa a wuraren da suke ayyuka ko sana'o'insu?
Sosai. Kafin na zo wannan tambayar taka, bari na yi bayani. Abubuwa kala biyu ne suke faruwa a gurin aiki da lafiyar ƙwaƙwalwa. Na farko shine idan mutum ya taɓa samun matsala ta ƙwaƙwalwa a baya, yana da less chance na samun aikin kanshi. Because kai da zaka dauke shi aiki, indai ka taɓa jin labarin cewa ai ya taɓa samun matsalar ƙwaƙwalwa, wataƙila ma ba zaka dauke shi aikin ba. Ko da ku an ce maka ya warke, gani zaka yi ai
ka dauke shi
kamar tsangwama da ƙyama suna shigowa gurin aikin ko gurin neman aikin wanda ya taɓa samun mental illness a rayuwar shi. Sannan abu na biyu shine tambayar taka, shi kanshi mental illness din yana da tasiri a wurin aiki, saboda wasu kuma a wurin aikin suke samun mental illness musamman abubuwa biyu da aka fi samu shine depression da anxiety. Depression kamar ciwo na damuwa da bakin ciki da bacin rai. Hasashe na duniya ya nuna cewa akalla mutane miliyan 300 suna samun wannan matsala ta depression. To kaga idan kana da matsala ta depression, kana da low quality of life. Quality zaka ce mishi kamar ingancin rayuwa. Ingancin rayuwa ka rabuwa yake yi matuƙa, yanda dan abin da da zaka iya yi ba tare da wani abu ba. Idan kana da depression ba zaka iya ba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin ya Allah.
Mahmud Ibrahim Kure kenan da Dr. Asmawa Abba Garko ta asibitin koyarwa na Aminu Kano. A shirinmu na dare, idan Allah ya kai mu yau akan wannan batun, muke son mu ji ra'ayoyinku, wato na lafiyar kwakwalwa kenan. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda malaman jami'o'in gwamnati suka fara yajin aikin kwanaki uku yau Talata, da nufin tilastawa hukumomi ɗaukar matakan magance musu matsalolin da suka shafi yanayin rayuwa da aiki. Sai dai ministan ilimi mai zurfi na mamakin matakin da kungiyar malaman jami'o'in suka ɗauka. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Fatali akan wasu alƙawuran da gwamnati ta ɗauka a yayin wata tantaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin kungiyar malamai ta SNEX da a ɗaya ɓangare hukumomin ilimi mai zurfi, yasa malamai dakatar da ayyukan koyarwa daga yau Talata zuwa GB Alhamis a ɗaukacin jami'o'in gwamnatin ta Niger. Malam Sahabi Bakaso shine magatakarda na kungiyar malaman jami'a ta SNEX.
Jumar ta wuce mun haɗu da ministan mai ilimi mai zurfi, mun tattauna da shi. Tattauna da yi bata gamshe mu ba, saboda bisa ga matsalolin da muke zance a yau jami'a'i da yawa ba su samu albashin su ma na September ba. Don jami'an Niamey, jami'an Zander, jami'an Maradi, sannan Indawo Tilebere da su yau a yau sai a ce albashi uku ba samu ba. Bayan albashin akwai waɗansu indemnity, wani prim, dole shi ma kamata ba mu. Kun san bayan jami'an Niamey ba jami'ar da ke da kundin aiki, kundin staci na aikinta. Jiya da ya huce an consider minister Maradi Zander a tsayin adoptan nasu, mai har yanzu ba a mazancan a girka shi. Kun san cikin shi ana zaɓe na chef de département na doyen har ma na rector in akwai musanda ke da wannan grade. Kuma bayan haka nan akwai conseil d'université.
Sai dai ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu na kallon wannan yajin aiki tamkar wani abun bazata.
Wannan yajin aiki ya bani mamaki. Hakika watan Satumba wasu daga cikinsu sun fara samu, wasu kuma ana shirye-shiryen fara biya. Amma dai a ce an tambayo bashi wannan mai sunan bashi, in banda Talabere babu jami'a daya wadda ba a biya su albashi ba. Abin da ke a ram yanzu wanda tilas sai an biya shi shine albashi. In yi sauran wannan allawus allawus shi kuma a hankali Allah ya sa aka samu warwarewa, kuma shi ma ƴancin su ne sai a biya su.
Bisa la'akari da yadda ma'aikantan Niger ke nuna halin ko in kula da halin da malaman jami'a ke ciki, kungiyar SNEX ta ce za ta ci gaba da gwagwarmaya har sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi.
Matsalar ta isa mutane. In wannan ya ƙare, in ba mu samu shayin hawaye ba, mun rubuta za mu sake.
Tuni dai wannan yajin aiki ya fara haifar da fargaba a zukatan ɗalibai, saboda yadda tasirin sa ka iya shafar tsarin jadawalin karatun wannan shekara, in ji su.
Abin da ya kawo ka in ba a yin shi, ka gani matsala ne. Ka zo don shekara biyu ko uku, amma irin wannan abubuwa za su iya sa ka kai shekara goma ma.
Wannan shine karo na biyu da malaman jami'o'in gwamnatin Niger ke tsunduma yajin aiki daga farkon watan Satumba kawo yau, yayin da su kansu ɗalibai a ɗaya dabara ke ƙauracewa azuzuwa lokaci zuwa lokaci, saboda ɗimbin matsalolin da suke zargin hukumomin ƙasar da alhakin jefa su ciki. To amma ministan ilimi mai zurfi ya ce gwamnati za ta ci gaba da tantaunawa da dukkan ɓangarori domin samo bakin zare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kun kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11:19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A wannan makon zamu dubi ne kan batun noman shinkafa a Najeriya, inda gwamnati ta ce nan ba daddewa ba za a fara sayar da shinkafar ƴar gida akan naira 6,000 a maimakon farashin da yanzu haka ake sayar da shinkafar a kasuwa. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya gayyato masu ruwa da tsaki kan al'amuran noma a Najeriya, wanda suka hada da Malam Musa Labaran Wamba da ke zama babban akawun kungiyar manoma ta Najeriya da kuma Alhaji Musa Ibrahim mai sharhi kan al'amuran noma a Najeriya. Da farko dai Hassan ya fara tambayar Malam Musa Labaran kan cewa ko wannan buri na gwamnatin tarayya abu ne mai yiwuwa, sai ya ce
to kamar yanda ni na lura yana yiwuwa a kamar yanda gwamnati take buri din nan, ni na ga buri ne da zai yiwu a ci nasara akan shi, saboda in ka lura kamar yanda muke lura yanzu a kasuwa, ni mun ma za ka gani kamar musamman ma a karkara, in ka duba kamar yanda da ake sayar da masara yanzu kuɗin ya sauka ƙwarai da gaskiya. To yanda ya faru da shinkafa da masara muna ba da gaskiya, haka zai faru da shinkafa shi ma, ana mu gani kamar yanda muke tafiya yanzu.
Alhaji Musa Ibrahim, kai ta wace mahanga kake kallon wannan kuduri na gwamnatin tarayya?
To idan ka duba yanayin wannan kuduri, sai ka duba abubuwan da gwamnatin tarayya ta ajiye a ƙasa. Mu masu bibiyan harkar noma, musamman noman shinkafa, akwai abubuwa guda uku da muke ganin gwamnatin tarayya kamata ta yi kafin ta cimma wannan buri. Na farko, mu ga sun dauki himma wajen bunƙasa ainihin makarantu wanda suka shafi aikin gona, a shiga ɗakunan bincike, a binciko, a fito da iri ingantacce wanda zai ba da tsaba da yawa a ƙaramin guri. Na biyu, a yi ƙoƙari a haɓaka noman rani, yanda za a noma shinkafar rani da damuna. A Najeriya muna da hekta murabba'in miliyan 30 wanda za a yi noman rani da ita. Sannan a ƙasa yanzu abinda muke da shi hekta 500,000 ne gwamnatin tarayya take da shi, a shi ɗin ma 150,000 ake amfani da shi. Saboda haka ya kamata albarkatun ruwa da muke da shi a ƙoƙari a haƙo shi, a fasa shi, a yi madatsun ruwa da yawa, yanda za a ba wa manoma a ko'ina suke su noma wannan shinkafa. Muddin in gwamnatin tarayya ta yi haka, shinkafa za ta yi sauƙi, shi ma manomi zai samu riba, saboda a ƙaramin guri zai yafi wannan shinkafa, ya cire buhuna da yawa, saboda an ba shi iri ingantacce. Malaman jami'o'inmu sun fito da iri wanda ya dace da ƙasarmu. Sannan kuma ma'aikatar ainihin mahalli ta shiga ita ma gadangadan, ta duba mahallinmu yanda yake, ta ga yanayin matsalolin ƙasarmu, ta fito da ainihin hikima na zamani yanda za a bunƙasa ƙasarmu, yanda za ta fitar da tsirrai da iriruwa masu amfani, yanda ƙasar za ta yi ƙarfi sosai saɓanin yanda muke da shi yanzu.
Malam Musa Labaran Wamba, a matsayinka na wanda kake da ruwa da tsaki a cikin harkar noma, shirye-shiryen da gwamnatin tarayya take yi domin kambaba aikin gwamnati a Najeriya, kai ka gamsu da wannan shirye-shiryen?
To kamar yanda na faɗa da zu, na ce yana yiwuwa a shirye-shirye da mummuna da shi da manoma, don hali da muke ciki yanzu, dama magana noma shinkafa na rani, na noma rani ne ake ciki. Akwai approval da NYSER under Central Bank, wanda da tana karkashin Central Bank, NYSER ta riga ta ba da approval. To yanzu mummuna jira a yi magana disbursement ne. In aka yi disbursement, muna da project da za mu yi mu manoma na kungiyoyin manoma ɗin a Gurara Falls na noma rani na shinkafa kenan. To akwai wannan shiri, kamar yadda shi faɗa, ƙwarai da gaskiya ba wai aiwatarwa shi ne magana, amma don yanda ni na ba da gaskiya, in aka aiwatar da abin da muke da shi a ƙasa, dama ita shinkafa ko ba don haka ba ma muna noman sa saboda mu ci a nan gida. To dama akwai manya kamfanoni kamar kamfani mai da yake tsara fashin kafa a can Kebbi mai suna Labana Rice. In ka lura su ma suna kokari don shinkafa da suke kerawa da shi ake kawo kasuwanni mu kamar nan kasashe ta Nasarawa State da other places a ciki Abuja nan ma za ka samu shinkafa da ake banda wannan akwai wani kuma da yake daga can Benue akwai su da yawa in aka karfafa su ni na ba da gaskiya kuma suna amfani da iri shinkafa da muke noma a gida na ba da gasken nan gaba kadan za magance magana kuka shinkafa da muke ci.
Alhaji Musa Ibrahim a matsayin ka na mai sharhi akan al'amuran noma saboda dama gwamnatin tarayya takan fito da tsare-tsare da kuma shirye-shirye na tallafa wa aikin gona amma galibi mutane suna kukan cewar wannan tallafin baya kaiwa ga ainihin manoma da kuke kira grassroots a ƙarƙashin ƙasa yana ƙarewa ne a aljihun wasu jami'ai da farko ka amince da haka idan haka din ne kuma to me abin yi domin a samu ai abin da ya kamata.
Da tambayar Hassan mai na kai na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Labaran Wamba da kuma Alhaji Musa Ibrahim sai kuma wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina wanda ya jagoranci zaman tattaunawar sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Naziru Abubakar Sabu Gashuwa. Yace al'ummar Liberia sai ku natsu ku zabi dan takara na gari da zai kawo mu kasar ku ci gaba tare da bunƙasar tattalin arziki. Kada a rude ku da kuɗi ko dadin baki. Sai wasiƙa ta gaba tace magidanta da yawa a garin Bagwai na kashe kimanin naira 6000 wajen sayar ruwan amfanin yau da kullun. Duk kuwa da gidan ruwan watari wata supply dake cikin garin na Bagwai. Saboda wannan arziki da muke da shi ya zame mana inuwar giginya. Muna kira gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya duba wannan matsala ta ruwan Bagwai da ta dade tana ciwo al'ummar garin tuwo a ƙwarya. Sako daga Shu'aibu Adam Bagwai jihar Kano. Salam VOA Hausa. Dan Allah ku isar mana da koken mu zuwa ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar. Kai ina aka kwana ne a batun gina makarantar gaba da secondary a karamar hukumar mu ta Dambam kamar yadda kai mana alƙawari lokacin yakin neman zaben ka. Da haka muke fatan mai girma gwamnati ya ji wannan tunatarwar tamu. Sako daga Husaini Abba Dambam jihar Bauchi. Ina kira ga mai girma gwamnati Atiku Bagudu da yayi wa Allah ya dauki matakin ba sani ba sabo da dukkan wani jami'i dake da hannu wajen kawo cikas ga harkar bada bashin noma ga manoman jihar Kebbi. Daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta haramta wasu jiragen ruwa hudu shiga tashoshin jiragen ruwa duk fadin duniya saboda zargin jigilar kayayyaki daga sassan duniya zuwa Koriya ta Arewa da kuma dauko kayayyaki daga Koriya ta Arewa zuwa kasuwannin duniya. Hugh Griffin, shugaban kwamitin aiwatar da takunkumi da aka aza Koriya ta Arewa da aka mai da ita saniyar ware, shine ya bada wannan sanarwa jiya Litinin a wani taro da manema labarai a birnin New York. Griffin ya ce haramta jiragen zirga-zirga ya fara aiki ne daga ranar Alhamis ta makon jiya. Kundin bayanai kan jiragen ruwan ya nuna jirage da ake kira Petrel 8 da aka yi wa rijista a Comoros da Hofan number 6 da ke amfani da tutar St. Kitts da Nevis da jirgin ruwan Koriya ta Arewa da ake kira Tongsan 2 jirgi na hudu shine Jishun ba shi da rijista da kowace kasa.
Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauki da wani sabon shirin. A madadin sahaba Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.